Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Talata 21 ga watan Yuni na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Majalisar Dinkin Duniya za ta tura ƙarin dakaru zuwa ƙasar Mali. Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo Jean-Pierre Bemba hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru 18. Wata ƙididdiga ta nuna cewa jama'ar ƙasar Yemen na gab da shiga shallin fama da matsanancin yunwa.
To Allah ya kyauta. A shirin namu na yanzu, za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kasuwa game da sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya fidda na harkar kuɗin dala. Bayan haka, za ku ji rahoto akan wani tsiri da ya mamaye wani kogi a jihar Ogun inda har jama'a na bi ta kai. Muna kuma ɗauke da hira da wakilin sashen Hausa ya yi da wasu game da batun badakalar kayayyakin tallafin 'yan gudun hijira. Bayan haka, za ku ji maimaicin shirin noma wanda Halima Jimrau ta shirya za ta kuma kawo, amma yanzu ga halin da duniyar ta wuni.
To jama'a, assalamu alaikum. Majalisar Dinkin Duniya za ta tura ƙarin dakaru a ci gaba da tallafawa yakin da ake da 'yan ta'adda a Mali, a cewar majalisar, yayin da ake bikin cika shekaru guda, wato shekara guda da shiga tsakani da ta yi a rikicin ƙasar da ke yammacin Afirka. A wata sanarwa da ta fitar a ranar Litinin, babban sakataren jiran na Majalisar Dinkin Duniya, Ban Ki-moon, ya yaba da irin matakan da shugaban ƙasar ta Mali Ibrahim Boubacar Keita ke ɗauka. Ya kuma yi fatan za a ƙara himmatuwa wajen aiwatar da shirin da aka cimma, lura da cewa akwai ƙalubale da dama a gaba. A makon da ya gabata, Prime Minister Modibo Keita ya gabatar da wani jawabi a gaban kwamitin sulhu na majalisar a birnin New York, inda ya mai da hankali kan batun ƙarin dakaru 2,500 da za a tura domin tallafawa sojoji 12,000 da ke ƙasar a yanzu. Sai dai ya yi gargaɗin cewa samar da maslaha kan rikicin na Mali ba wai ya ta'allaka bane kawai akan yawan dakarun da aka tura. Ya ce mafitar ba wai ta'allaka ne kawai ta yi da yawan dakaru ba, a'a, sai dai inganci, a cewar Mr. Keita a wata hira da ya yi da sashen Faransanci na murya Amurka. Ya kuma yi wa kwamitin sulhun tuni game da batun ƙarfafa rundunar haɗin gwiwa ta MINUSMA, wacce aka kafa a shekarar 2013 da zimmar wanzar da zaman lafiya a ƙasar tun bayan da 'yan tawayen Abzinawa suka yi bore a shekarar 2012.
Kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta yanke wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Congo Jean-Pierre Bemba hukuncin zama gidan yari na tsawon shekaru 18, bayan da ta same shi da laifin ingiza gudanar da ayyukan fyaɗe da kisa a jamhuriyar tsakiyar Afirka da ke makwabtaka da su. Alƙalin kotun Sylvia Steiner da ta fito daga Brazil ta ce Bemba ya nuna gazawa wajen lura da ayyukan dakaransa na ƙasa a kan wato a shekarun 2002 da 2003 waɗanda suka rinƙa yi wa mata fyaɗe tare da kashe mutane da azabtar da wasu. A watan Maris, Bemba ya zamanto mutum na farko da kotun ta yankewa hukunci bayan da aka same shi da aikata laifukan yaƙi. Kuma wannan shine karo na farko da kotun ta ICC ta yanke hukunci akan fyaɗe a matsayin laifin yaƙi da kuma laifukan cin zarafin bil'adama. A baya, kotun ƙasa da ƙasa irin na wato kotunan ƙasa da ƙasa irin na Rwanda da wadda aka kafa a tsohuwar Yugoslavia sun taɓa yanke irin wannan hukuncin. Har ila yau, Bemba ya zamanto mutum na farko da aka ɗora wa laifukan da mutane da ke ƙarƙashinsa suka aikata.
A yayin lokacin da mayakan IS suka kaddamar da hararren martani akan dakarun gwamnati da magoya bayansu a arewacin Siriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a shirye yake gana da jami'ai na ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da ke kalubalantar manufofin Amurka a Siriya. A makon da ya gabata, jami'an diflomasiyya 51 daga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar daban-daban suka yi kiran a kaddamar da hararren sama akan dakarun shugaba Bashar al-Assad domin a tilasta musu su dakatar da hararren da suke kaiwa. Mai magana da yawun Kerry John Kirby ya ce kada a fassara jawabin na Kerry a matsayin amincewa da matsayin da jami'an diflomasiyyar suka ɗauka, a lokacin da ya kwatanta ra'ayin jami'an a matsayin wata mahanga mai kyau. A jiya Litinin, kakakin shugaba Barack Obama, Josh Earnest, ya kare manufofin gwamnati ta Obama akan rikicin na Siriya, inda ya ce ba sa so ne su tafka irin kurakuran da gwamnatocin baya suka aikata.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne sabuwar manufar gwamnatin Najeriya kan musayar takardun kuɗaɗe na dala ta fara aiki, inda gwamnati ta tsama hannun babban bankin ƙasar na CBN daga hada-hadar cinikayyar kuɗin na dala. Sai dai ga alama sabuwar manufar ta janyo fargaba a zakatan masu kasuwancin musayar kuɗi a wasu sassan ƙasar. Daga Kano, ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Wannan dai shine karo na uku da gwamnatin Najeriya ta kawo sabon tsare-tsare ko manufofi a bangaren musayar kuɗaɗen kasashen ƙetare cikin ƙasa da shekara guda. Mataki na farko da gwamnatin ta ɗauka shine dakatar da tsarin sayar da dala ga kamfanonin canji, sannan ta miƙa ragamar sayar da ita ga bankunan kasuwanci. Amma daga bisani su ma bankunan ta kawo tsarin hana su kuɗaɗen na dala, al'amarin da ya koma hannun babban bankin ƙasar Kachokam. Sai dai kuma a yanzu gwamnatin ta sake tunani dangane da wannan al'amari, inda ta bulo da sabuwar manufar tsame hannun shi kansa babban bankin kasar, kuma ta ce a yanzu farashin kuɗaɗen musayar na dala kasuwa ce za ta yi halinta, amma ta hannun wasu bankuna guda bakwai da ta zaɓa. A jiya ne dai wannan sabon tsari ya fara aiki a faɗin kasar baki ɗaya. Sai dai hakan ya jefa fargaba a zakatan 'yan kasuwa da masu kamfanonin musayar kuɗaɗe, in ji Adamu Ɗanjuma Isa bakin wafa, guda cikin masu kamfanonin canji a nan Kano.
Kwastomominmu duk yawanci da masu siye da masu sayarwa duk kusan kowa a tsorace yake, yana jiran ya ji meye cikakken bayani. Jiya da aka fito da wannan sabon tsari, zaka ji an ce ko wasu bankuna a Lagos da sauransu dalar nan naira 281.49 ko dai da kobo 50. To saboda haka kaga duk wanda suke zuwa wajenmu wanda zai sayi dala ya je yi sayayya, yana ɗari-ɗarin kar ya siya ta zo ta daɗa karyewa. Ya fi so ya tsaya ya ga me zai faru. Haka wanda zai sayi da dalar nan yana so ya sayar, amma kuma masu sayan suna ɗan ƙaranci hakan nan tun daga farkon jin wannan bayanin. Yanzu kuma a kasuwannin ma gaba ɗaya ruɗu banda ruɗu ba abin da ake. Me ye ruɗu? Za ka zo ka ji an ce dalar nan 341.42. To in ka neme ta ma a kawo ma ka sayan, ba lallai ba ne ka ga dalar, ba za ka ganta ba. Duk masu dalar ai kowa yana tsoron ya sake tunda bai samu tabbacin wannan na bankin akwai dalar nan a bankin, ya tsarin yake bai sani ba. Tunda yanzu ba wanda zai ce ma yanzu ya je ya so dalar nan gata an ganta mararan an ganta.
Kome talakawan ƙasa ke cewa dangane da wannan batu, la'akari da yadda sabon tsarin ka iya tasiri a rayuwarsu ta yau da gobe.
Duk abin da yake faruwa akan talaka yake karewa. An ce mai, an cire subsidy. An zo an ce taki ma, an cire subsidy. Sannan kuma ga aikin haji yau ita ma ga inda ta koma. In baka da miliyan 1 da yan kai baka je aikin haji ba, shi ma an cire subsidy ɗinsa. Sannan kuma an zo nan yanzu an ce dala. Wanda ba ruwanta da ita harkar dala, bankuna su je su yi harkar su. Dan kasuwa ya je banki ya sai dala, inda aka dama aka sai masa. Ya je ya siyo kaya, ya zo shi kuma sai inda iyo kansa farashi. Ƙarshe dai talaka shi ne a ƙasa. Ko menene dai za a ce dala ta hau. Muna fatan gwamnati dan Allah dan Annabi ta dubi kukan talaka akan wannan harka. In za ta koma ba ta koma ba abin kuja bane a gurinta.
Magana ta gaskiya shi ne ya rasa ma shi talakan ƙasar nan ta Najeriya ta ina ma zai kama. Saboda haka ni dai gaskiya a ra'ayina wannan abu da aka zo aka yi shi, ni ina ga gaskiya dai a sake tunani a ciki. Domin in dai har waɗanda ake mulkan su talakawa su ɗin ake so a taimake su su ji daɗin rayuwarsu, gaskiya magana ta gaskiya shi ne wannan ba shi ne abin da ma ya sa su talakawan suka fito suka zaɓi.
Wasu 'yan Najeriya kenan game da fara aiki da sabuwar manufar gwamnatin tarayyar Najeriya kan sha'anin musayar kuɗaɗen ƙetare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. A shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin ya ma kuka fahimci batun tsama hannun babban bankin Najeriya daga harkar kuɗin na dala. Yanzu kuma bari mu leƙa kudu maso yammacin Najeriya, inda a halin yanzu jama'a ke da fifi domin kashe kwarkwatar idansu bayan da wani tsiri mai ƙarfin gaske mamaye wani kogi da ya raba jihohin Lagos da Ogun. A yanda waje ɗaya kuma hukumomi ke gargaɗi ga jama'a akan cewa su guje ma wannan wurin. Ga wakilin sashen Hausa, Babangida Ibrahim, wato Babangida Jibril da ya halarci wurin.
I've never seen this kind of thing in my life. This is the first time.
No, I've never seen it. I said, this is from God, though. It's from God.
Wasu mutane kenan ke bayyana mamakin su ga wani abin al'ajabi da ya faru ga kogin Ogun da ya raba jihar Lagos da jihar Ogun tun a ranar Asabar daidai wannan ciyawa mai kama da kainuwa ya fara mamaye wani bangare na wannan kogi inda kuma jama'a ke ta tururuwa domin gane wa idanunsu wannan abin al'ajabi da ya faru ga kogin na Ogun gama abin da wasu da ne kicibis da su da sanyin safiyar yau din nan ke cewa
gaskiya da nake kara
to ya akai wannan abin haura
gaskiya ko daga gari ya waye ko da ka tashi ko da Allah kawai sai aka gaishe to da aka gaishe kuma sautar suka dora hawa ne kun ga ta jiji wasu ga koyi ba wasu haura mashin har da doki ma aka dora wuciya da shi ba ga ke ya lotsawa
Halidu nan angon kake kara?
Eh lalle nan cikin kara nake.
To me faru da wannan ruwa rafi haka?
Abinda da ya faru ina gani yanzu saura. Misalin wajen kwana hudu ko da nazo kadan kadan abun yana zuwa. Har ya zamana cewa jirgi ma ya zo nan gurin ya raba. Sai jirgin ya kasa wucewa saboda wannan haki.
Tuni dai mahukunta suka gargadi jama'a musamman masu gigin hawa kan ciyawar da su guje yin haka domin komai na iya faruwa. Kamar da kwamishinan muhalli na jihar Ogun Mr. Bola Oyeleye ke cewa a lokacin da ya kai ziyarar bazata a gabar wannan kogi
I will also want to advise that people that are you know commuting on it to stop it because ISENT usually brings along with it other reptiles scorpions and the like
yace ina gargadi da masu hawa kan wannan ruwa ko wannan ciyawa da su guje yin haka domin komai na iya faruwa akwai halittu da suka biyo wayannan tsirrai zuwa wannan wuri kuma za su kasance masu hatsari ga bil'adama a gaban mu aka kashe wani maciji anan to kaga kuwa ashe akwai hatsari
I was here yesterday and right in front of me we killed a snake here so people should stop you know committing on it
yanzu dai kafin masana kimiyyar tsirrai ko kuma ruwa su gama tantance abin da ya faru da wannan kogi jama'a za su ci gaba da tururuwa domin kashe kwarkwatan ido Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril. Kwanan nan akwai rahotanni da ke nuna cewa akan samu badakalar kayayyakin da ake tanada domin tallafawa 'yan gudun hijira a Najeriya. Amma ko hakan na faruwa a duk sansanonin 'yan gudun hijira da ke arewa maso gabashin Najeriya, wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya ji ta bakin wasu daga jihar Adamawa.
Wasu 'yan gudun hijira kenan a daya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijiran da aka tanadar a jihar Adamawa ke magogoriyar karban abinci yayin da wasu ma ke gunagunan abincin da aka ba su.
Yawa abinci ne muke samuwa kuma da kuma muke samuwa babu ne muke rasa. Gwamnati take kawo mana.
Eh to wayansu suna shigowa bisa ga abincin din wata rana wani ya riga ya gaji da cin shinkafa. Masara babu da akwai masara sun gaji da shinkafar nan shine suna zuwa su je su yi bareman su su sami kudi su zo su sai kayan miyan su su dafa irin miya akan an dafa shinkafar nan sai su zuba
sautari dai ba kasafa 'yan gudun hijiran ke fitowa fili suna bayyana hakikanin halin suke ciki ba musamman ganin yadda ake sanya musu takunkumi to sai dai kuma ba kamar sauran jihohi ba domin bisa ga dukkan alamu a jihar Adamawa yanzu an samu sauyi Malam Madugana Boni da shi ma aka bude sansanin 'yan gudun hijira da ke Damare wanda yanzu kuma shine shugaban 'yan gudun hijira da ke sansanin Damare ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu
da sha hudu mu ne muka zo muka bude gidan nan kuma har yau muna nan muna cin morayen gidan ba abinda muka rasa kan ko waye ne a duniya nan ba wanda bukatar shi ya cika goma ya ce baya da abin da gidan yana da shi mana amma dai sai dai ka ce alhamdulillah
amma mun samu labarin cewa ana kwashe muku abinci da kuma ciwa-ciwa ma anan
wanda ya wannan labari da wanda ya wannan magana in ba gidan nan yake ba kariya ba dan ciyaman da ya dauke wani abu daya haka duk suna zo da abinci kuma daga gari komai suna zo da shi daga gari har ruwan sha su kuma daga gari ne
to sai dai kuma ya ma bukace da su ma da a tuna da su a tallafin da shahararren dan kasuwar nan Aliko Dangote ya bada domin a raba wa 'yan gudun hijira
ba abun da yafi tada mana hankali kuma kwanan nan shine aka ce Dangote ya bada taimako wanda kuma alfarman ya fara shiga kasan Borno har ma yana iso cikin wayansu local governments. To amma kaga mu nan Adamawa ba mu san mu ma za a tuna da mu ne ko ba za a tuna da mu ba. So muna kira in har mudin Allah ya sa ba su namu ne ma ya kamata mu ma nan Adamawa ko da a ce eh hijira suna nan kasan Borno in 70% duka yan Borno state din ne. So ya kamata manyan mu su duba irin kokarin da Adamawa suke yi a kanmu da dawanin da suna dokawa su ma kamata su ringe kawo tallafi da kuma agaji.
Hukumar bada agajin gaggawa a Najeriya ne ma tare da tallafin jihohi da kuma wasu kungiyoyin sa kai na ciki da ma wajen Najeriya suke tallafawa wa sansanin yan gudun hijira a yanzu. To ko ina batun kwance magirbin da ake zargin ana aikatawa a waɗannan sansanoni a yanzu? Alhaji Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar nema mai kula da sansanin yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ya ko bayyana halin da ake ciki.
Ana ba su kulawa kwarai na wanda ya kamata a ce dan adam zai ce alhamdulillah. Amma korafi korafi ba ka iya kai raba shi da jama'a ko da yanzu ka bashi abinci ma ka tambaye shi an ji mazan ci ma bai ci abinci ba tun jiya. Irin wa'annan muna fama da su. Amma ya gurgudo muna yi so mu tabbatar cewa sun ci abincin nan so uku wanda suke sansani. Wa'anda ma suke gungunni mukan yi kokari lokaci-lokaci turu shugabanninsu mu kai musu abinci ruwan su kuma a raba wa iyalansu. A ungwani da suke sai dai abu ne wanda ka sani baya baka samu yadda kake so yadda kake zaune a gidanka da yadda kake zaune cikin sansani ba abin da kake so kai a gidanka shi zaka samu ba don abu ne na jama'a muna ba su dama su yi timetable wa kansu su ce ga abin da za su ci yau ga abin da za su ci gobe amma idan shugabannin suka yi wani lokaci zaka samu sauran wanda suke zaune da su wani yana bukatar cin wake sai aka ce za a yi indomie misali da safe to kaga wani abu ne na conflict na interest kuma wayannan ko a ina da ka tara mutane ba a rabuwa da irin wannan korafin amma iya gurgudu a wayannan sansanoni da muke da su ana ba su abinci da kulawa yadda ya kamata.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, yanzu kuma ga nasihar watan Ramadan daga Malam Ismail Modubba Umar.
Assalamu alaikum. Abin da ya shafi akan tsafta, Annabi yana cewa annazafatu min al-iman, yin tsafta yana ɗaya daga cikin imani. Me ake nufi? Na farko in kaga tarbiya na addinin musulunci, na farko baya da zakai ka fuskanci Allah sai kayi su kayi tsarki kayi alwala kayi abin da ya kamata dai sannan ka je ka fara sallah, ko kuma a'a ka sadu da iyalinka ne sai ka je kayi jana'a, ko kuma mace ce akwai jinin bigi in yazo mata dole sai ta yi wanka. Saboda haka addinin musulunci tam dinta akan tsafta take. Haka kuma filin da zaka yi ibada in dai bai da kyau ko kuma yana da abin nan ba da zaka yi ibada a gurin. Saboda haka addinin musulunci ya bada muhimmanci kwarai da gaske musamman a wannan lokaci da ake ciki. Ana son mutum na farko ya zamana yana fita tsaf-tsaf dinsa, na biyu ya zamana kuma ya kare bakinsa yana ta brush ko kuma abin nan don wani lokaci in ka je kana tadi da mutum bakinka yana ware kana shutar da shi, kuma duk lokacin da ka shutar da mutum ka cushe shi a musulunci. Don haka ire-iren wayannan kai ko kaya kasa inda suna tsami ka zo kusa da mutum ba zai farin ciki kamar mutumin da yake da turare a jikinsa ba. Saboda haka muna kira ga jan uwa a kula da wannan fanni. Fanni ne wanda yake da fadi kuma yana da girma a musulunci. Addinin musulunci bai bar shi haka a saki haka kawai. Adalci abu ne wanda yake da ya zama na wajibi. Alkur'ani ya faɗi zancensa, ya faɗi kuma illanta inda har ba a wannan adalci ba. Na ɗaya, yin adalci zai al'umma salama. Na biyu, zai kawo natsuwa, tsiya da sauran abubuwa na bala'i, fada da sauran yaƙi da ire-irensa duka. Indai akwai adalci to ba za a gani ba. Saboda haka muna kira ga 'yan jama'a, adalci ba sai a shugaba kadai ba, an ce dan kanka kai mata adalci. Me ne? Karka dauki hannunka ka je ka dauki kayan mutum, kafanka kai ka kai ta inda zaka je ka sabi Ubangiji.
Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe 11:19. Yanzu kuma ga maimaicin shirin noma.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barka da warhaka, kuma barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki da wannan maraicen Talata, kwana na 9 a cikin watan Ramadan da fatan Allah ya karbi ibada. Shekaru biyar kenan ba a noma a Barno, jihar da ta yi kowace Shambone a hannun ‘yan Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya, sai kuma Yobe da Adamawa. To ganin hakan kuma ganin cewa ‘yan Boko Haram sun bibbinne nakiyoyi masu ɗanbin yawa a dazuzzukan noma. Shine na tambayi Profesa Babaga na Abba Gambo, shugaban tsangayar koyar da ilimin shifka tsirrai masu amfani ga ɗan Adam a Jami'ar Maiduguri da ke jihar Barno. Ko yaya yake ganin za a iya gyara wannan al'amari har ma a farfado da noma ya koma kamar yadda yake a shekarun baya a jihohin nan guda uku na Barno da Yobe da Adamawa?
To Hajiya, wannan tambayan wallahi kin so samu inda yake min kai. Dalili yanzu muna da mutane wanda iyalansu da su duka suna cikin camps wanda ake ce abin IDP camps, sun zama yan gudun hijira. Kuma da yawansu ba dadin zama bane. Mutum ne da matarsa guda uku, maybe da ‘ya’yansa goma sha, yana da katon gida, yana da makekin gona. Duk ana nan, idan ka shiga cikin gidan sai ka ga wurin bude yawa, duk ya cika da abinci. Yau ya zo abincin da zai sa baka ma sai dai gwamnati ta bashi a lokacin da ‘yan gwamnati suka yadda za su ba su. Yanda za a tada harkar noma a Borno, musamman da Yobe da Adama, wuri uku din nan ne. Wanda aka samu matsala kwarai da gaskiya, amma kin san Borno ne number one. Followed by Yobe sai kuma Adamawa. Abu guda ɗaya da za a yi. Dajin Borno da Yobe da yawa, ‘yan Boko Haram sun shuka bomai, abinda ake cewa landmines. So ko da yau za su koma ƙauyukansu, wallahi Hajiya, dole a samu abinda za a yi a shashare wannan bomai da aka yi ta dasawa kan hanya. Da ci kuma filin Allah Ta'ala. Ɗaya kenan. Na biyu, dole gwamnati, Hajiya, dole gwamnati ta shigo ta ba manoman nan sabon salon iri, ingantacce iri. Iri wanda tabbas na san idan na shuka na kula da shi zai bani abin da zan girba mai kyau. Ɗaya kenan. Don yanzu idan kika je su koma gona, ina ma irin yake. Gwamnati dole ta shigo ta ba su iri. Na uku Hajiya, ishu ɗin taki ɗin nan, ko mun ji ko mun so, ba yanda za a yi noman wannan zamanin ba takin zamani Hajiya, ba zai yiwu ba. To saboda haka gwamnati ta shigo ta ba su taki tallafi wanda za su iya su samu in son so ma a ba su kyauta, a ce bayan da kun gama nomanku da arzikin da kuka samu sai ku sayar ku mayar mana bashi. Na uku Hajiya, ba yanda za a yi noma ba kuɗi, abinda ake cewa credit, access to credit. Manoman Najeriya ba su da shi. Da yawansu ba su da ilimin da za su je banki su nemi loan. Kowane banki kuma idan aka je ruwan da ake saka ana maganan 19% kenan ko kuma 22%, wani manomi ne zai karɓi bashin miliyan ɗaya. Bayan da ya noma ya mayar da miliyan 1,300,000 ko kuma 400,000 Hajiya, ba zai yiwu ba. Muna roƙon bankuna su mayar da abin da ake cewa single digit, kwaya ɗaya, ko da tara ne. A ce idan ka ɗauki bashi bayan noma ka girbe komai, sai kuma a ce sai ka ba da abin nan kuɗin da ka ɗauka bashi sai ka sa kwaya tara a kai, iya da kyau shi ne single digit. Kar ya shige tara ya zama goma, a'a. Na uku Hajiya, manoman nan da yawa akwai abin da ake cewa extension agent. Shi naji President Buhari da kansa yana faɗa cewa lokacin da muke yara ƙanana a daura ɗin nan akwai abin da ake cewa malaman gona da sauransu. Yanzu Hajiya ba malaman gona completely. A kididdiga na Food and Agriculture Organization dama ya kamata ya ce kowane manoma 50 suna da malamin gona guda ɗaya. Shekaru biyu da uku da suka shige a Najeriya, muna da malamin gona guda ɗaya ma manoma 500,000. To a yanzu da nake miki magana ma batun ma extension ɗin an ce ya yi collapsing completely a Najeriya. Ina ne, wane ne extension agent, wane ne malamin gona, daga ina ya taso, daga ina zai shigo? Babu shi. Na ƙarshe Borno da Yobe da Adamawa, ya kamata gwamnoni guda uku ɗin nan su haɗa kai su fara wani program wanda za a ce dole ne kawai kowa ya noma, ko da kai dokta ne ka dan samu hili kai wani abu, kai da ko dan sanda ne ko soja ne, idan dai kana cikin states ɗin nan guda uku a ce kowa ya zama jazama makarantu primary da secondary school a yammu society gona a cikin makarantun su ana koya musu. A haka arziki zai bunkasa, mutanen nan tiraman da muke magana zai koma, kuma za su koma gidajensu su samu abin da za su ciyar da iyali kuma da abin da za su rufa asiri. Hajiya al'amarin kenan.
To hatanmu dai Allah ya sa masu ruwa da tsaki a wannan batu sun saurari Professor Baba Gani Abba Gambo da kunnuwan basira kuma za su karbi waɗannan shawarwari da ya bada. Idan Allah ya kai mu rana ta yau za ku ji ƙarashin tattaunawar mu da Professor Baba Gani Abba Gambo. Yanzu a madadin shi da wadda ta hada mana sauti Judy Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya. Masu azumi a sharuwa lahiya.
Na kusa mari da 'yan mata kuma ɗaukusa shirin naku na samartaka na musamman daga www.dandalinvoa.com tashar ku da ke buɗe a koyaushe ko dare ko rana awa 24 a kullum. Shirin naku na samartaka yana tattauna rayuwa tsakanin masoya da kuma ba ku damar bayyana ra'ayoyinku akan yadda soyayyarku take tafiya ko da daɗi ko babu, da kuma zantawa da iyaye da ƙwararru don ba ku shawarwari akan yadda za ku inganta al'umuran soyayyarku a kowace Asabar da Lahadi. www.dandalinvoa.com tashar kuma tasa a wayoyin hannu ko dare ko rana awa 24 a kullum. Dandalin VOA, duniya a tafin hannu.
To madalla jama'a masu sauraron mu, kun ji sai a tara dandalin VOA domin jin wannan shirin. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sako mu na farko na cewa muna yi wa shugaban kasar mu Najeriya wato Baba Buhari barka da dawowa Najeriya daga London, da fatan Allah ya kara bashi lafiya kuma Allah ya kara masa kwarin gwiwa ci gaba da ayyukan da ya faru a kasar. Daga Yusuf da Hassan da Husaini, yayi Hamza Galadima birnin Kebbi. Ina kira ga mai girma gwamna Atiku Bagudu da yayi wa Allah ya tausayawa ma'aikatan jiha da na kananan hukumomi ta hanyar biyan su kudin hutu domin su samu daman gudanar da shagulgulan sallah. Daga Aliyu Usman taka lafiya. Sako na gaba na cewa to gwamnan babban bankin Najeriya CBN lokaci yayi da zakai murabus daga mukamin ka gadin yadda darajar naira Najeriya take ci gaba da faduwa a kasuwannin kasar mu. Daga Muhammad mai kayamiya Oji Kwates Gombe, shi ko Idrisu M Idrisu da Maturu Yobe yace assalamu alaikum muryar Amurka, matukar al'umman Najeriya za su yi hakuri da sannu za su ci gajiya da sabon tsarin babban bankin CBN ya kullo da shi insha Allah. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, zan yi tsokaci kan fara saukar farashin shinkafa a kasuwar Singa da ke birnin Kano. Hakika wannan abin farin ciki ne kwarai da gaske, musamman a cikin wannan wata na azumi. Daga Dila Faki kofar gabas jihar Kaduna. Hakika faduwar darajar naira a Najeriya ba karamin barazana bane ga tattalin arzikin kasar, don haka muke fatan Allah ya kawo mana mafita. Amin. Daga Abubakar Lawan Abubakar Daura. Wannan sako na cewa muna kira da babban murya ga hukumomin kasar Bama da su kawo ƙarshen cin zarafi da kisan kiyashi da suke aiwatarwa akan musulmi ɗan ƙabilar Rohingya 'yan tsiraru. Kana muna kira ga ƙasashe da ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin mal'adama da su tilasta wa gwamnatin kasar Bama su daina zub da jinin musulmi. Daga Alhaji Ali Kiraji Gashuwa. Sako na ƙarshe daga Buba Mai Goro Gashuwa, yana cewa ƙalubale ne ɗan takarar jam'iyyar Republican na ƙasar Amurka wato Donald Trump, domin kalamansa na neman yakin zaɓe yana daɓa wa kansa wuƙa ne a makance.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a taƙaice.
To a daidai lokacin da mayakin IS suka kaddamar da hare-haren martani akan dakarun gwamnatin da magoya bayansu a arewacin Siriya, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce a shirye yake gana da jami'an ma'aikatar harkokin na wajen wato kasar da ke kalubalantar manufofin Amurka a Siriya. Sai dai mai magana da yawun Kerry John Kirby ya ce kada a fassara matsayin ta Kerry a matsayin amincewa da jami'an diplomasiya. An cafke wani mutum ɗan Burtaniya ƙarshen makon da ya gabata a birnin Las Vegas bayan wani yunkuri da jami'an tattara bayanan sirri suka ce mutumin ya yi na halaka ɗan takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Republican wato Donald Trump.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya, sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Mr. Daniel Brown da ya haɗa shirin da bada umarni, da injiniya mu Mr. Nelson, ni Maryam Dauda ke cewa sai an jima ku. Yanzu kuma ga Jamila da Usman da shirin yau da gobe.